الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد يوم 28 جواتن رمضان نوانا شكرا تهجرا تدقو دقريب دقلاتين dan darasinmu na karshe a cikin wannan watan Ramadan mai albarka na tafsiri a wannan masallaci na Al-Furqan a yau aka san yadda muka saba da fara da tambayoyi yau za mu karasa karatun sannan sai a sa tambayoyi a karshe saboda akwai tambayoyi din da dama sai mu ga iya wanda za a iya amsawa za mu karanta ayoyi uku ko hudu wanda daga nan ne za mu tsaida a tafsirin a wannan shekara sai kuma Allah ya kai mu gare da lafiya a shekara mai zuwa in Allah ya so saboda haka za mu tashi aya ta 38 bismillah
ta'awudhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim walladhina yunfiquna amwalahum ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا
الله يقول والذين ينفقون أموالهم كما سنة وأنن sune waɗannan wanda suke fitar da dukiyoyinsu ria'an nafi domin nuna wa mutane domin riya wato domin riya ria'an na ria'a wato ria'an nas ai min ajli ru'yatin nas saboda mutane su gani wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba sa yin imani da Allah wala da ranar lahira wa man yakuni shaytanu lahu qarinan wanda duk shedan ya zamanto masa aboki fasa a ƙarina tutur da wannan aboki nasa wato wannan akasi ne akan waɗanda Allah ya ce baya son su saboda sifarsu ta girman kai to so waɗannan waɗanda suke wato masu girman kai da alfahari an fassara an faɗi sifarsu ta farko a ayar da ta wuce shine alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli masu rowa kuma masu yin umarni da ai rowa sannan kuma masu koye abinda Allah ya ba su na falalarsa wannan duk wanda yake da wannan sifa zai shiga ciki duk da yake ayat ta sauko ne ana zargin yahudawa saboda wannan sifar ta hau kansu amma koyaushe a cikin alqur'ani al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab abin lura da abinda lafazin alqur'ani ya zo da shi wanda ya game dukkan bayanin abinda ya faɗa ba kawai waɗanda aka saukar da alqur'anin sanadiyar abinda suka yi ba saukar ayar dan ta sauka sanadiyar waɗansu mutane to ba za a iyakance aikin ta akan waɗannan mutanen ba duk wanda ya dauki wannan sifa shi ma ya shiga ciki to sifar su ta biyu sune wanda aka wato ayar wannan ayar ta faɗi wata sifa ta su shine alladhina yunfiquna amwalahum ria'an nas sune waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu suke batar da dukiyoyinsu domin mutane su gani wato domin a yabe su riya tana daga cikin abubuwan da suke bata ayyuka shi yasa ne ma Allah ya ce sifanta su cewa ba sa imani da Allah da ranar lahira domin wanda zai yi abu dan mutane wannan shaida ne akan cewar imaninsa da Allah da ranar lahira ragagge ne in aka dauke su wala yu'minuna billahi wal yawmil akhir akan musulmi ne wanda suke haka domin ita ne ba ta fitar da mutum daga cikin addini sai ta daga cikin manyan zunubai saboda haka ma'anar ba sa imani da Allah da ranar lahira imanin da zai sanya su shiga aljanna min ghairi hisabin wala azab imanin da zai sa su shiga cikin aljanna ba tare da an musu azaba ba shine al-imanul mutlaq al-iman ko yaushe irin waɗannan ayoyin suka zo akan mu'minai na korewar imani in dai ga wanda yake da asalin imani musulmi ne shi to ba za a ce wala yu'minuna billahi wannan ta kafirta shi ba a'a ma'ana ba shi da imani al-imanul mutlaq imanin sakakken imanin da yake sanya mutum ya shiga aljanna ba tare da azaba ta same shi ba domin wannan shine imanin da ake so so ake kowa wato in ya mutu ya zamanto ya shiga cikin aljanna ba tare da wuta ta taba shi ba amma wanda yake wuta za ta taka shi to lallai akwai wani abu a cikin imanin sa to waɗanda aka kore musu imani wannan ayar da ta kore musu imani waɗannan mutanen masu riya ta kore musu wannan imanin ne shi yasa waɗansu sai ka ji cikin cewa ma'anarsa wato ba su da cikakken imani imanin su ba kamili bane domin imani alkamilul iman shine zai ba mutum wannan sifa sai ya shiga aljanna ba tare da an masa azaba ba in kuma aka dauki ayar akan su kafirai masu wannan sifa to wannan rashin imanin da aka korewa shine asalin imani dama baka yarda da Allah ba baka yarda da ranar lahira saboda haka su in sun yi wani abu na aikin alkhairi sai dan dai a fada to amma wannan sifa tana hawa kan kafirai din kuma tana hawa kan mu'mini idan mu'mini idan musulmi yayi aiki na alkhairi domin a gani a fada to wannan shine rabban sa kuma ɗaya daga cikin hanyoyi da wannan take zuwa shine wajen wato a ciyar da dukiya sau da yawa riya ta nan take zuwa idan mutane suka ga ba za a fada ba ba za su yi ba waɗansu abubuwa guda a abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata wanda suke sanya mutane suke yin haka wanda kuma zai zamanto sanadiyar halakarsu akwai shi na farko tukuna ilimi wanda yake zai yi ilimi ya karatun alkur'ani don a ce ya yi karatun alkur'ani ita ce babbar fitinar al'ramuni da malamai su yi don a gani don a faɗa don a ce babu kamar su wajen jan baki wajen karatu wajen hadda a ga babu kamar su to wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yace farko wanda za a kona su a cikin wuta wanda ya karanta alkur'ani amma ba don Allah ba ya je Allah ya gaya masa ni'imarsa ya ce Allah na ta bani ni'imar ilimi na karatun alkur'ani na karantar saboda kai Allah ya ce ƙarya take kayi ne domin a ce makaranci ne kuma an faɗa na biyu shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya bashi jarumta ya je yaƙi aka kashe shi fi sabilillah shi ma Allah zai gaya masa ni'imarsa sannan Allah ya tambaye shi me kai ya ce Allah ka bani ƙarfi na yaƙi domin ɗaukaka addininka domin taimakon addininka Allah zai ce ƙarya ne kayi ne don a ce sai jarumi ne kuma an faɗa sannan umarce shi a jefa shi cikin wutar jahannama sannan wanda Allah ya bashi kuɗi Allah zai gaya masa ni'imarsa sannan Allah ya tambaye shi me kai da ni'imar da ne maka sai ce Allah ai ka bani kuɗi kuma na batar duk wata fuska ta alkhairi da kake so a batar da kuɗi a wannan fuska na batar saboda kai Allah ya ce ƙarya kake yi kuma baka yi saka ce ba haka bane Allah ya ce ƙarya kake yi ta yi ne don a ce wani wato mai kyauta ne kuma an faɗa sai a umarce shi a yi jifa da a ɗauke shi a jefa shi cikin wutar jahannama akan fuskarsa saboda haka wannan ƙungiya ba wai kawai tana ɓata aiki bane tana kai mutum ya zuwa ga halaka Allah ta'ala ya ce wa man yakuni shaytanu lahu qarina duk wanda shaytan ya zamanto masa aboki to fasa'a qarina tur da wannan abokin alqarin shine wanda Allah ya hada ma kowane mutum qarin min almalaika wa qarin min ash-shaytan yana da aboki daga mala'iku wanda yake zai rinka mai wa'azi da Allah ya sa a zuciyarsa zai rinka umartarsa da alkhairi kuma akwai shaytani da yake masa waswasin kiya to wanda ya zamanto ya nutsu ga shaitan din ya dauke shi shine abokinsa abokin sirrinsa abokin wanda za su hadu su yi sheganta wanda zai nutsu da shi akan sharrin da yake dora shi akai to sir da aboki shine ranar alkiyama inda za ka san sir da aboki ne shine sai ranar alkiyama walan yanfa'akum alyawma idh zalamtum annakum fil azabi muqtarin wannan a wannan rana kasancewar kuna tare a cikin azaba ba zai amfane ku da komai ba in ya ganshi ya ce kala ya laita baini wa bainaka bu'dal mashriqaini fa bi'sal qarin in ya ga irin aka nuna masa irin abubuwan da shaytan din ne ya sanya shi yayi ya ga ya halaka sai ya ce ya laita kai kyona baini wa bainaka bu'dal mashriqaini ina ma tsakaina da kai shine tsakanin mafita wato mafitar rana da mafadarta fa bi'sal qarin tir da kai a matsayin aboki to sannan Allah kuma ya ce walan yanfa'akum alyawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun cewar kun zamanto kun yi tarayya a cikin azaba duk an yi muku azaba ba zai amfane ku ba tunda ku azzalumai ne wato a abin nan ba a ci wato mutuwar yawa kaka ba za ta amfani yan wuta ba duk yawan yan wuta wai yawan su ba zai ka san wani lokaci idan aka shiga cikin tsanani yawan a cewa ana cikin tsanani din wani lokaci zai dan dauke maka damuwa to banda ta azabar Allah bi yawan ku saboda azaba ce daga kushin Allah bi yawan wanda suka shiga wannan ba zai rage musu komai ba na azabar Allah to sai ranar alkiyama za a ga wannan to wanda ya dauki shaytan ya zama to abokin sa abokin sirrin sa abokin wahayin sa ya zama to sahibin sa mai umartar sa da sharri to wannan fa bi sal qari tir da shi a matsayin aboki na'am Allah ya ce wa maza alaihim menene me za su rasa menene abin da yake akan su na rashi da za su samu law amanu billahi wal yawmil akhir da sun yi imani da Allah da ranar lahira wa anfaqu mimma razaqahumullah kuma suka ciyar daga abin da Allah ya azurta su wato inda sun yi ikhlasi a bisa imani da Allah da ranar lahira me za su rasa me za su rasa me ikhlasi zai kanya ta rasa وكان الله بهم عليما الله yana sanar da su Allah yana sanar da su da abin da ke gudana a cikin zukata ya san komai ba abin da yake buya gare shi domin idan gayar abin da yake hana ikhlasi shine ta samu yabon mutane ne zai amfane ka me yabon mutane zai amfane ka idan kana ganin yabon mutane ba zai samu maka alheri sama da abin da Allah ya rubuta maka ba ba zai hana maka sharri wanda Allah ya riga ya kaddara ya same ka ba nawa ne mutane suka daukaka su lokaci daya kuma suka dare suka kyale su suka fadu suka zamanto an tattaka su shine wani malami bawan Allah a mahaifin malamin Sheikh Ahmad Sahibul Ihmirar ko wani babban malamin Mauritania bawan Allah shi yayi kari akan baitocin Ibn Malik ta Alfiya Al-Khulasa abinda ya shahara idan mutum ya karanta alfiya a kasar Mauritania sanin sa ga ilimin nahawu ba zai cika ba kuma sai alfiya ita ce matuƙa a ilimin nahawu in ka gama ta shikenan ka gama nahawu to amma a Mauritania sai kai al-ihmirar wato jan rubutu shine ya sanya waɗansu fa'idodi da ƙarin ka'idodi na nahawu wanda Ibn Malik bai kawo ba wanda yayi wannan ɗansa shi ma a Mauritania babu kamar sa Sheikh Ahmad Do Allah ya ji ɗansa shi ya a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan muka ringa karatu wajensa shine shi wannan babansa babban malami ne shine mai ihmirar ko ina ana zuwa wajensa daga kasar Mauritania har daga waje domin neman ilimi saboda sunansa ya shahara haka ake takowa daga tafiya ne nisa a zo cikin sahara wajensa domin ai karatu mutane in ka je wajensa kai ka ce wani sarki ne saboda yawan mutanen da suke zuwa shi ne yake baiti yake cewa in ya duba ya ga wannan taron yake ma saidu mai li qulubil alamina ilai in kana lam yarda rabbul alamina alai ma saidu jundin idha kana liqa'u gadan lam tughni anka min ahwali liqa'ati shay yake ma saidu mai li qulubil alamina ilai wato karkatar zukatan al'umma zukatan al'alamin duk mutane su karkata ya zuwa gare ni kawai ake gani amfanin ne zai mu shine al-faid a nan wajen mazdari ne na fa'ida mecece fa'idar zukatan mutane duk sun zo ni ake gani in kana lam yarda rabbul alamin alai idan ubangijin talike bai yarda da ni ba wato kada yake yi ma kansa wa'adi kada ka rudu da wannan taron da suke zuwa maka kamar sayyidina Umar ne wata ran shi kadai ya kadaita a cikin wata gona yake cewa ya Umar ibn al-Khattab amirul mu'minin yace Umar dan Khattab sarkin mu'minai yace wallahi in baka ji tsoron Allah ba ka ji tsoron haduwarka da Allah wato amirul mu'minin din ba zai amfane ka da komai ba yace ma faidu jundin idha kana al-liqa'u gadan menene fa'idar wato sojoji idan gobe ne ranar yaki lam tughni anka min ahwali liqa'ati shay wannan sojojin ba za su yi maka maganin tashin hankalin haduwa gobe ba in dai aka ce sai an yi yaki dan kana da sojoji wahalar yaki sai ka dandana shi da tashin hankalin yaki sai ka same shi to shine shahidin a nan wajen wannan wa'azin da yake me kake Allah yake cewa to me rashin ikhlasi wato yin ikhlasin cutar ne zai maka domin rashin ikhlasin amfanin ne zai maka idan mutane sun taru sun karkata da su kake so ka faranta ma ba Allah ba ba za ka iya mallakar zukatan mutane ba shi sama larabawa suke cewa wato yardar mutane wato manufa ce wanda take ba za a taba kaiwa zuwa gare ta ba a ce sai ka mutane da baki ɗaya sun haɗa gari bisa ɗari sun yarda da kai sun daga ka wannan alheri ba zai taba yiwuwa ba to masu hankali wannan Allah madaukakin sarki yana muhatabar hankalin dan adam ne me zai cuce ka ya kai dan adam musamman ma wanda yake mumini ya kai dan adam ko mumini ne ko ba mumini ba idan ya zamanto kai imani da Allah da ranar lahira kuma ka ciyar da dukiyarka saboda Allah domin Allah hakika ne ranar lahira hakika ce cewa akai ka yadda abinda aka nema a wajenka bai taka karshe ne kawai kai wannan imani to me zai cuce ka idan kai wa kana Allahu bihim alima Allah madaukakin sarki masani ne da su na'am
Allah
yake inna Allah la yuzlimu mithqala dharra Allah baya cuta ta koda kwatankwacin kwayar nauyin zarra koda kwatankwacin nauyin kwayar zarra wa in taku hasana idan ta zamanto kyakkyawar aiki ce ta kasance yuba'ifha Allah zai rubanya ta wa yu'ti min ladunhu ajran azima kuma ya bayar da lada mai girma daga gare shi ba wai a maimakon banda an bada na banda an rubanya kyakkyawan aikin kuma sai a kawo wani ƙari wannan daga wajen Allah ne ba kuna cewa matakan neither be created nor destroyed ba to banda wajen Allah shi Allah daga babu sai ya fitar da wani abu wannan ayar tana daga cikin ka'idojin adalcin Allah madaukakin sarki Allah baya cutar ko da kusan kucin kwayar zarra azzarra abinda ake nufi ibnu abbas wata ran sai ya sanya hannunsa a cikin gari ya dago shi sai iska tana kada shi kwaya kwaya tana tashi yace kowanne daga cikin wannan shine zarra mu annan wajen shine yanzu ake cewa atom shine mafi kankancin madda da ido ma ba za ka iya ganin ta ba to kucin kucin wannan Allah baya cuta baya hana shi komai kankantarsa a cikin nan akwai hadisi akwai hadisin bitaka ranar alkiyama hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as ibn hibban ya inganta shi ranar alkiyama za a zo da musulmi da takaddun aiki takaddun miyagun aikinsa sun kai 199 za a rubanya su kowanne tsawonsa iya yadda yake gani iya yadda zai gani haka takaddun aikin ka take sannan yana ganin wannan sai ce wannan aiki kenan wannan shine halakata sai Allah ya ce ku duba bawana ku gani yana da wani kyakkyawan aiki sai a duba babu wani abu da kyakkyawan aiki da aka samu sai wata yar takarda yar dan kati dan kankani an rubuta ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kalmar shahada ya yi ta an rubuta ta a cikin wani dan kati dan kankani sai a kawo sai Allah ya ce to ku dora akan mizani a gani sai ce Allah wannan me zai akan wannan akan wannan takaddu wato kar ma a ɓata lokaci sai ce a ai ni nayi alƙawari akai kai na cewa la azlimu mithqala dharra ba zan yi zalincin ko da kucin kucin kwayar zarra ba ku dora a gani ana dorawa akan a sikeli sai ta sama sai ta kasa duk wannan takaddun da yawan su da nauyin nasu sai ta sama ita kanta bi tsatsar tarin jayis kalmar la ilaha wannan shahadar kawai ita ce za ta zama to ita ce tsiran sa aka yi zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri shi ma duk Abu Sa'id da ya kawo wannan hadisin sai da ya kawo wannan ayar da munasabar wannan ayar sai shi ma yana cikin sahih muslim cewa ranar al-qiyama idan mutane sun shiga cikin idan Allah ya shigar da yan aljanna aljanna to bayan sun samu ni'ima to inda ka san mutum yake zuwa yana mujadala akan dan uwansa akan wato neman kariya ga wani nasa to mujadalarsa ba za ta kai koma bayan mujadalar yan aljanna ba haka za su yi ma Allah sai Allah ai muna da yan uwa ba mu ga wani ba ba mu ga dan uwan mu wani ba ba mu ga dan uwan mu wani ba tunda ba ta aljanna suna ina sannan sai Allah madaukakin sarki ya ba su ya ba su dama su ceto. Allah ya ba su dama su ceto. To sannan sai Allah ya ce ku je cikin jahannama duk wanda kuka gani daga cikin ƴan uwan naku ku cece shi. Sai su je wuce tana kona jikin mumini baki ɗaya banda fuskar ta. Kamar sa ba ta canzawa. Suna ganin su daga kamar su sai su ce to ga wancan, ga wancan, ga wancan. Allah cikin fallasa duk sai ce ku fito, a fito da su. Sai a fito da su daga cikin wutar jahannama. To sannan sai kuma Allah maɗaukakin sarki ya ce annabawa sun yi ceto, mala'iku sun yi ceto, bayina muminai sun ma su ma sun yi ceto, yanzu kuma rabbul alamin shine ya rage. Sannan Allah ta'ala ya ce duk wanda yake da kwatankwacin ƙwayar zarra na alkhairi na imani a cikin zuciyarsa a fito da shi daga cikin wutar jahannama. Shine ya busa idin al-hudri yake cewa ko kuna shakka ne ku karanta inna allaha la yazlimu mithqala dharra. Allah baya cutar ko da ƙwayar zarra ce. Saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanin wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mana wasiya yake cewa la taqirunna min al-ma'ruf shay'a, kada ku wulakanta aikin alkhairi ko menene shi, kada ku wulakanta shi. Walau an talqa akhaka biwajhin taliq, ko da ka haɗa dan uwanka ne da sakakka fuska, kana ganin dan uwanka ka saki fuska, kada ka sha kunu, wannan sakin fuskar sadaka kai, kada ka wulakanta ta. Yace ma mata kada mace ta wulakanta taimakon wato miƙa ma makwabciyarta aikin ihsani, ko da wato irin naman da ke tsakanin kofato din nan ne aka kankaro shi aka yi romo da shi, in kai ta ƙara ruwan roman, ba ta ƙara yawan naman ba, ruwan roman, ruwa dai ne zai cuce ta, ta ƙara ruwan roman don in an ɗiba ita ma a ɗiba a kai ma makwabta ta ci da gurasa. Kada a wulakanta, ko da Aisha ummul mu'minin da dabino guda ɗaya ta bama wata mace mai riƙe da yara tagwaye ta ba ta sadakarta, dabino guda ɗaya matan nan ta raba dabinon nan biyu ta bama Hassan ɗin ta bama Husaini, ita ta zauna babu ko ɗaya. Allah baya cutan komai ƙanƙantar abu, komai ƙanƙantar abu shine Allah ke wa in taku, yace wa in taku hasana, idan kyakkyawan aiki ne yudha'ifa, sai ya ruɓanya ta. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake inna Allah kataba alhasanati wassayi'at, har zuwa karshen hadisin yake cewa wanda ya aikata aikin alkhairi to Allah zai sanya a rubuta shi ila a rubuta shi a ruɓanya shi ila 700 dhifin ila ma sha Allah, a ruɓanya shi sau 700 har ma iya inda Allah ya so. Shine shi na annan sai Allah yake yudha'ifa, Allah zai ruɓanya ta. Aiki ne daya amma sai ga Allah ya maida shi ayyuka masu yawa. To sannan kuma bayan wannan wa yu'ti min ladunhu ajran azima, ya bayar da lada ne girma daga gare shi bayan sakamakon da aka rubanya maka, sai kuma falala ta zo kari daga baya bayan Allah tabaraka wa ta'ala, domin karimi ne. Idan bai yi ba ai abin nan sifar tasa bata tabbata ba kenan, bayan kuma duk sifofin Allah gaskiya ne, sai karimcin Allah ya tabbata, kuma karimcin sa zai tabbata ne da baya bayan sa jalla wa ala. Saboda haka mutum ya wannan disna daga cikin abubuwan da za su wajabta mana kyakkyauta ta kauna ga Allah maɗaukakin sarki, ba hadisai da za su sanya mana mu ittikal ba, mu ce a ai shi kenan, ai mu banda ma ashhadu an la ilaha illallah daga tsaka bid'a'oƙi ma za a samu, domin baka san kamar yanda kake kyakkyawan aiki ke share munanan aiki, akwai mummunan aikin da za ka zo ka yi ya ɓata maka kyakkyawan ayyukanka. Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum, ya ku mu'minai ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kada ku bata ayyukanku, wata kuda ku je ku abinda za ku zo ku yi mummunan sako da zai bata muku kyakkyawan ayyukanku. Kuma ya zamanto ka yi wannan, kana gama yin wannan, sai kuma ajali ya yi halinka. Wa yukmil lana fa kayfa idza ji'na
fa kayfa idza ji'na min kulli
Allah yake fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid, wannan wa'azi ne. Allah ta'ala yake to yaya halinka zai kasance idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin, yayin da muka zo da mai shaida daga kowace al'umma, wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida, muka zo ka zamanto shaida akan waɗannan baki ɗayan su. Shine rana al-qiyama, yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha, kowane rai zai zo yana jayayya da akan kansa. In yazo annabawa suna jayayya da mutanansu, suna cewa mun zo muku da sako, suna cewa ma ja'ana min bashirin wala nadhir, ba wanda ya zo mana, sai su ce waye zai muku shaida. Annabawa Allah sai ya tambaye su, to ku kun ce kun isar da sako, mutananku sun ce ba ku isar ba, wani ne shaidar ku annabawa? Sai su ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai a kira al'ummar Muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmi, shine wa kadhalika li takunu shuhada'a 'alan nas, al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sune shaida akan mutane. Sai su ce Allah sun annabawa sun isar, sai Allah ya ce sai ake kuka sani bayan ba ku zamani da su ba. Suka ce Allah ka saukar da littafin ka akan annabinka kuma ya isar mana cewa annabawa sun zo sun isar da sako kuma mun gaskata annabinka. Sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira, sai Allah ya kirawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya al'umma ta tabbiya cewa eh Allah ni na gaya musu ka sanar da ni na gaya musu a bisa wahayinka. To shine waje ina bika ala ha'ula'i shahida, muka zo da kai ka zamanto shaida akan waɗannan baki daya. Wato yana daga cikin ahwalu yawmul qiyama, abun tashin hankalin ranar alqiyama. Tashin hankali yana sa mutum yayi furfura, to na tashin alqiyama yaro ne yake yin furfura saboda tashin hankalin ranar alqiyama. Wata ran Abdullahi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ce ma Abdullahi ibn Mas'ud, karanta min alqur'ani. Sai ibn Mas'ud yace ya Rasulullah, ya zan karanta maka alqur'ani bayan kai aka saukar ma alqur'ani. Yace ina so in ji shi daga wajen wani ba ni ba, wanda yake nuna cewa ka zauna ka saurari karatun alqur'ani ko ba a cikin sallah ba, ibada ne. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace a karanta masa ya ji, saboda akwai abinda Allah zai saukar a cikin zuciya na tsoron Allah da ƙarin imani daga jin alƙur'ani ɗin, wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda wannan abin ya zamanto haramtacce gare shi ba, bayan da bai zamanto shi ne kaɗai ne karanta ma mutane alƙur'ani suna ji ba, shi ma a karanta masa ya ji. Ibn Mas'ud ya buɗe suratul Nisa yana karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zo wajen wannan ayar, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hasbuk ya isa, ya ɗaga kai sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idanun suna kwarara da hawaye, saboda abin da ke cikin wannan ayar na tunatarwa da tsayuwa gaban Allah tabaraka wa ta'ala. Ake duk ilahirin al'ummar mutane baki ɗaya, dukkan al'ummomi, kowace al'umma ga annabi ya zo, shi ne shaida akan cewa ya isar da saƙo. Shaidarsa ba za ta je ko'ina ba sai shaidar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbata. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke shi da wasiƙar al'ummarsa. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuka saboda jin wannan ayar. Wannan shi ne halin muminai yayin da suke jin ayoyin Allah. Halin muminai kenan shi ne irin halin da ake so ga mumini yayin da yake jin karatun alƙur'ani, yayin da ya ji abin da zai ƙara masa tsoron Allah. Ba ya kururuwa ba ya ce wai shauƙi, ko a ce ya hau gori, ko ya yi wani abu ya zamanto irin abin da dai mutane kuke ta gani da kuke ta ji na irin wato abubuwa da 'yan bid'a suka kirkiro a cikin addini da Allah bai sanya masa asali ba. Halin muminai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sayyidul mu'minin, shi ne sayyidu waladi adam, shi ne sayyidul muttaqin, shi ne farko wanda ya fi kowa imani da karatun alqur'ani. In ya ji alqur'ani ga abin da yake sanya shi idanun sai yake wato kwarara da hawaye. Innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alayhim yasurruna lil aqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yasurruna lil aqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Wanda aka ba su ilimin alqur'ani aka karanta musu ayoyin Allah sai su fadi suna sujada, sai su fada akan haɓoɓinsu wa yasiruna lil aqani yabkun, su fadi akan haƙoƙinsu suna yin kuka. Wa yaziduhum khushu'a, alqur'ani ya ƙara musu khushu'i, tsoron Allah da kaskantar da kai ga Allah da wato lizimtar sifar wato bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala. To haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance, haka kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance. Allah yake yauma idin a wannan rana wato ranar da za a zo da masu shaida a kowace al'umma ya waddu alladina kafaru wa asaw ar-rasul wadanda suka kafirta suka saba ma manzo sallallahu wa sallamu alaihi suna burun law tusawwa bihim al-ard da kasa za a wato za a daidaita su da kasa baki daya wato ma'ana kasa ta hadiye su su ma su gaman tosir aya a shafe su wala yakmun al-allah haditha ba za su koyi ma Allah wani zance ba wato wannan ishara ne ga abin da zai faru ga waɗanda suka wato suka kafirta suka saba ma manzon Allah a ranar lahira wato a rayuwar duniya ranar lahira in suka ga abin da yake faruwa ga dabbobi bayan Allah ya dauke bayan Allah ya yi hisabi tsakanin tsakanin wato akuya mai taho da marar taho in mai taho ta taba cikin marar taho ranar alkiyama za a yi ma mai taho taho ita ma ta ciki marar taho za a yi ma marar taho taho ta ciki mai taho din sannan a ce musu zaman totar baya kafiri in ya ga wannan sai ya ce ina ma ya laitani ya wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu turaba kafiri sai ya ce ina kai cona ina ma ni ma na zaman totar baya to wannan ayar ma abin da take nuna kenan ya waddu alladina kafaru wa asaw ar-rasul law tusawwa bihim al-ard wannan take kira'ar wannan take kira'ar jumhurul qurra wadannan sun karanta ta law tusawwa ay law tusawwa bihim al-ard da kuma law tafwa bihim al-ard dukkanin su dai ma'anar wato su zamanto da su da kasa sun zamanto daya an shafe su kenan a cikin kasa wannan sannan Allah ta'ala yake ranar lahira wala yakmun Allah haditha ba za su koyi ma Allah wani zance ba wani ya taba tambayar Abdullah ibn Abbas cewa yaya alqur'ani yake haka wato kamar akwai tufka da warwara a cikin alqur'ani nan Allah yake ba za su koyi ma Allah zance ba amma kuma gashi can a cikin suratul an'am Allah yake wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shuraka'ukum alladina kuntum taz'umun thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin cewa mushrikai abin wato babbar fitina suranar alqiyama shine sai su rinka cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikin ya Allah wallahi ba mu kasance mushrikai ba kaga sun ce ba su shirka ba nan kuma gashi Allah yake ba za su koye masa magana ba to kaga da suka ce ba mu shirka ba kaga sun koye ma Allah kenan to ta yaya aka haka zai faru kamar wato akwai alqur'ani ya saba mu juna shine ibnu abbas yake ka tsaya ka fahimta ka tsaya ka fahimta kuna wannan shine abin da ya kamata ko yaushe kai idan za ka duk wani abu ka gani a cikin alqur'ani ka so mu tuhumar kanka ba ka ce aha na gano ashe ma duk abin da faru fane na gano ba abin da ka gano ka so ma tukuna da tuhumar kanka kai ne baka sani ba tunda Allah ya riga ya ce alqur'ani da daga wajen wani Allah yake da an samu sabani mai yawa a ciki to babu sabani mai yawa saboda haka daga wajen Allah yake babu sabani ko daya a ciki saboda haka daga wajen Allah yake ka so mai yadda da wannan tukuna saboda haka sai ka tuhumci kanka a cikin fahimtarka ibnu abbas yake kai baka sani ba cewa ranar alqiyama ai hali hali ne akwai halin da za masu akwai halin da za a iya magana shine yayin da su yayin da mushrikai suka ga Allah ya bada sakamako ga ƴan aljanna saboda Allah ya tambaye su sun bada hujja sai su dauka cewa wannan hujjar da suka bayar ita ce ta tsirar da su sai su ma ku zo mu ma mu je mu bada hujja a wajen Allah a fada sai su je su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi mu ba mushrike bane ba shirka mu kai ba to amma a lokacin da ya zama akwai lokacin da tsananin yayi tsanani lokacin da za su tsaya gaban Allah ayi musu hisabi ba su sasa koyi ma Allah ba ta magana ba in suka je suke wannan maganar suka ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin sai Allah ya ce sai Allah ya rufe bakin nasu sai a ce ma cinya ita ce farkon wanda za ta yi magana a cikin gaban mutum a ce ma cinya ki magana sai ta yi magana a ce ma hannu yayi magana a ce ma ido yayi magana a ce ma kunne yayi magana duk su yi magana to sai su gane anan ne sai su gane wala yakmunallaha haditha ba za su iya koyi ma Allah komai ba Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu wa cikin waɗanda yake za mu samu hujja a gaban Allah tabaraka wa ta'ala da nufinsa da karimcinsa domin nufin Allah ne da karimcinsa ne Allah maɗaukakin sarki wajen hisabi akwai wanda za a yi musu hisabi mai tsanani wanda za a zo a tifiye shi a cikin komai sisi da kobo duk aikin da ya a tifiye shi sai ya yi bayani shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka yi masa wannan tifiyan man nuqisha al-hisabu ubbi duk wanda aka yi masa titse wajen hisabi aka bincike shi to wannan an masa azaba an masa azaba domin da wuya ka sha. Amma wanda mu'minai kuwa wanda ake musu al-hisabul yasir, wanda Allah ta'ala yake cewa sawfa yuhasabu hisaban yasira, da sanin za'a musu hisabi mai sauki, shine wanda za a zo a dauko littafin ka al-ard kenan, a bijire a duba nan, sai a daga a duba dan wannan nan wajen, sai a bude a sake duba wani, sai a ce je ka an yace an kyale ka. To sai muna roƙon Allah ya sanya hisabun mu hisabu mai sauki. Allah maɗaukacin sarki ma ya saba ma za mu ga hisabin, ba a shigar da mu aljanna bi ghairi hisabin wala aza, domin akwai su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba, babu hisabi babu azaba, akwai su cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam. Daga cikinsu akwai Ukasha ibn Mihsan radiyallahu anhu wa arda, annabi sallallahu alaihi wasallam da cetan annabi ya samu wannan ya ce anta minhum, kana cikinsu. Shikenan wani ma ya tashi ya ce sabaka sabiha Ukasha, sun ma Allah ya sanya mu a cikin waɗannan. Sai za mu amsa tambayoyi daga nan zuwa lokacin tashi insha Allah, sannan mu yi addu'ar rufewa. Allah maɗaukakin sarki mana muwafaka. Da tambayoyi to wanda ba su ji tambayoyin su ba sai su hakuri insha Allah. Allah ya kai mu darasin farko da za a fara yi, da za a yi na izziya ba na sira ba, darasin farko na izziya insha Allah. An koma karatu wannan tambayoyi za a je su za a rinka amsa su bi iznillah akai akai. Wannan yake yana neman karin bayanin hadisin nan na Abu Sa'id al-Khudri. Wannan da turanci ya rubuta hadisin na larabci ne, takunu samawati kubzatan wahidatan yawmal qiyama fayakfahu fayakfahu jabbaru da yadda hilin wani, ban haddace hadisin ba saboda haka ni kuma rubutun turancin naka gaskiya ba zan iya gane shi ba. Wannan yake na so a yi ma masu ajiyar Alkur'ani a ƙasa, saboda in ka ajiye wani bai sani ba sai ya taka. Wannan mun sha tambihi a kan wannan cewa Alkur'ani wajibi ne a bashi alfarmarsa, wanda ya tsare girman littafin Alkur'ani yana daga cikin tsoron Allah. Waman yu'azzim dhalika waman yu'azzim sha'a'irallahi fa innaha min taqwal qulub, inda zaka sa Alkur'ani da zai sa wani ya so zartashi ka zama to ka sababa rashin girmama Alkur'ani. Kada mutum wannan kuma haka in mutum ya haka laifi ne, in mutum da gangan ya yi zai iya kai shi zuwa da fita daga addinin musulunci. Wannan yake yana buƙatar addu'a ta musamman dangane da buƙatunsa da yake da su. To Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu baki ɗaya. Sannan yana buƙatar takaitacciyar shawara akan zaman aure, domin bayan sallah nake sa ran zan yi aure insha Allah. To musbaqan tun kafin abin nan, tun kafin lokacin ya zo za mu ce Allah ya sanya albarka, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fi khair, in an yi sauran shawara kuma wannan abin wanda yake zai dauki tsawo saboda haƙƙin sauran ƴan uwa. Insha Allah ana ba ku shawarar ka nemi littafin Tuhfatul Arus na Sheikh abin nan ka nemi Adabuz Zafar na Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ka karanta za ka je koyarwar sunna akan yadda rayuwar aure za ta kasance insha Allah, kuma yana nan an fassara shi ma da turanci. Wannan yace dangane da hadisin la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, yana magana ne game da mai bin liman ko mai sallah shi kadai. Wannan hadisin an dauke shi akan mai bin liman da mai sallah shi kadai, amma mai bin liman din a sallah da ake koyar karatu, amma a sallah wanda ake bayyana karatu to wajen wajibcin karatun Fatiha malamai sun yi sabani. Yana daga cikin matsaloli da tarjihi yake da wahala a kai, amma mazhabar Imam Malik da Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin mashhuriyar riwaya, kuma shine mazhabar Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, shine cewa in liman yana bayyana karatu ba za ka yi karatu ba sauraron sa za ka yi, domin ba kuma da lokacin da za ka yi karatu, domin ba a rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru domin mutane su karatu ba. In kace lokacin da ake karatun Fatiha ne, in kana ana karatun Fatiha wajibi ne ka saurari karatun Alkur'ani. in kace lokacin da ake karatun sura ne wajibi ne ana karatun sura kan saurari karatun alqur'ani saboda fadin Allah ta'ala wa idza qira alqur'anu fastami'u lahu wa anfitu wanda kace dole ke yayi karatu kuma sa da hujja kuma hujja sa da karfi kamar yadda nake tarjihi akan wannan matsala ta daga cikin abu wanda yake mawuyaci saboda haka idan mutum ya dauki wanda suka ce dole sai ya karanta din sun yi sabani yaushe zai karanta idan yawanci suna cewa in yayi shiru kafin yayi karatun fati kafin ya karatun sura wadansu ma suka ce in yayi shiru kafin numfashi ya dawo ya ruku'u lokacin ne zai karanta duk waɗannan dai sun nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da tsarin yadda limami yake sallah ba a ajiye wani lokaci takamaimai wanda mamu zai yi karatu ba a lokacin da ake sallar da ake bayyana karatu wannan ya daya daga cikin abin da yake karfafa mazhabar Imam Malik cewar in kana sallah a bayan liman da yake bayyana karatu sai kai shiru kawai ka saurari karatunsa amma in wanda ake asirtawa ce sai ka karanta fatiha wujuban wannan yace nakan ji wasu mutane suna maimaita abin da aka faɗa a cikin iqama da Hausa misali in an ce Allahu akbar Allahu akbar sai Allah mai girma shin yin hakan daidai ne a'a ba daidai bane ba haka ya kamata ba waɗannan azkar ne da lafazinsu ya zo daga wahayi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata shi ya koya yadda ake yi kuma yace fa qulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ku faɗi kwatankwacin abin da mai kiran sallah yake faɗa suratin yace Allahu akbar kace Allahu akbar dan ba cewa ya Allah mai girma ba da Hausa ya faɗa ba in dai abin nan ne zihnan ka iya faɗan Allahu akbar to amma yana ɗaya daga cikin al'adar malam Bahaushe cewa duk wani abu sai ya hausantar da shi ya mai da shi irin nasa to banda wannan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ga yadda za a yi a kokoyi annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yawanci abin da yake da alaka da wannan shi ne to idan ya ce qad qamat as-salata me zai ce sahihi abin da ya kamata ya ce shi ne ka ce qad qamat as-salata amma hadisin ka ce aqamaha Allah wa adamaha hadisi ne wanda yake bai inganta ba da haka malamai suka ce ba abin da mutum zai faɗa ba kenan in ya ce qad qamat as-salata amma kai ma ka ce qad qamat as-salata dalili ko shi ne cewa shi ma iqama kiran sallah ne tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗa abin da yake faɗa to haka zalika ne iqama amma wajen hayya ala salat da hayya ala salat mai mafin kace hayya ala salat da hayya ala salat za ka ce la hawla wala quwwata illa billah kamar yadda yazo a hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As wannan yace addu'a ce yayi mun addu'a kyakkyawa Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbo wannan addu'o'i da kai kuma hada mu gabaki daya da dukkan yan uwa baki daya da muke wannan majalisi Allah ya sanya mu a ya ba mu wannan alkhairin da ka roƙa mana a tambayar yace a cikin matayen da suka haramta mutum ya aura akwai matar kanin mahaifinsa a'a matar kanin mahaifi da matar wan mahaifi da matar dan da matar dan uwa duk ba sa ciki matar dan ka na cikinka ko dan ka na cikinka ko dan yarka sune ba za ta aura ba shi yasa Allah ta'ala yace wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum amma sauran mata haka zalika matar mahaifinka ma'ana wanda yake shine ya haife ka ko ya haifi babanka da mahaifinka da kakanka sune ba za ka aura ba amma babbanka dan uwan mahaifinka wanda ko kaninsa ko shagidi ko li'adi ko li'ummi matarsa ba muharramarka bace za ka iya aurenta dan haka ba za ka kadaita da ita ba ba za ka gaita da ita ba muharramai ko zaka iya gaisawa da yarka zaka iya gaisawa da mahaifiyarka zaka iya gaisawa da kanwarka da yarka za kuma ka iya kadaita da su saboda haka wannan ya kamata a kula haka zalika matar dan uwa matar wa ko matar kai wannan dama ai an sani ko a kasar Hausa ma ai wannan abu ne wanda yake falalle na'am in dai kawo matsala ta zumunci a wannan ba zai bai kamata ya kawo ba bai kamata ya samu ba ai ba za a haramta abinda Allah ya halatta ba shi sa aka ce bai kamata ya samu ba abinda Allah ya ce abinda ya tunzai ba ta zumuncin ya hana shine hada mace da yar uwarta ko hada mace da gwaggwanta wannan zai ba ta zumunci amma dan mutum ya auri wannan ya rage idan kana ganin kan cewa zai iya kawo kiyayya da sauransu ta fuskar kan cewar saboda rashin fahimta da rashin sanin addini da kuma rashin abin nan aiki da koyarwar addini din, to wannan mutum sai ya bari ta wannan babu wannan yayi abu domin zumunci. Ai sai akan wannan hadisin, akan wannan fassar, akan wannan qira'ar tahammud, sai mutum ya taku Allah annabi ta'aluna bihi, akan ma sai qira'ar jumhur wattaqu Allah annabi ta'aluna bihi wal arham, a duk wannan abin da bai bata zumunci. Wannan yace menene asalin baiko a musulunci, kuma ya hukuncin sa yake a cikin addini? Baiko al'ada ce ta mahtaba Hausa. Ga wadansu suna ganin cewa baiko aure ne, har ma an kasance an yi fatawa a kan haka, amma a sahihi, saboda a cikin al'adar Bahaushe baiko ba aure bane. Kuma ibra abinda ake lura da shi a cikin, wato abinda ake lura da shi a cikin dukkan wani wata mu'amala, al-ma'ani lal alfaz, ba lafazin ake dubawa ba, ba lafazin ake dubawa ba, menene ke ma'anar su a wajen Bahaushe idan aka yi baiko ba ana nufin an riga an daura aure ba, domin dalilin cewa idan waɗanda aka yi musu baiko, idan matar ta mutu ko kuma shi namijin ya mutu, ba za su zo suna neman gado ba, ba sa zuwa suna neman gado, kuma ba a cewa yarinya sai ta yi idda, saboda su a wajensu ba aure ba ne, a wajensu alƙawari ne, a wajensu alƙawari ne. Shi ya sa ne a cikin rana daga cikin nawazin ɗin da ta zo a cikin sharhin mai yara na turfa, ya kawo wannan matsalar a kan wannan ƙabiyar, cewa a ƙasar Fas ta Misir, ta Morocco, su ma suna da irin wannan al'adar ta baiko. Aka tambayi wani daga cikin fuqaha, na manta sunansa, amma dai yana nan a cikin sharhin mai yara a cikin wajen wato babukan aure, sharhin mai yara, sharhin tuhfa ne. Yace wannan matsalar ta zo mana a ƙasar Fas, yace da aka tambayi wani alfaqi, wani faqihi, malami na fiqh, sai ta a duba a gani idan a wajen al'adar waɗannan mutane idan suka yi irin wannan suna rabon gado a bisa shi, kuma in aka samu mutuwa kuma suna wajarta yin idda a bisa wannan abin da aka yi, to wannan aure ne. Idan ku a wajensu ba haka bane, kawai a matsayin alƙa'idunku ba shi dukkan hukuncen aure, duk da yake za a iya kyale yaron da zai halwa tare da matar da sauransu, amma ba a cewa da wannan idan aka sa wato hukuncen aure yana bi na wato wajibcin yin idda da kuma kan cewar za a ba shi damar ya ce ya sake ta, kuma har a kirga a cikin saki, kuma za a inda mutuwa za ta faru za a samu rabon gado, za a ce rabon gado haƙƙi ne, to in ba sa ɗaukan wannan ba za a ɗauke shi a matsayin aure ba, sai a ɗauke shi a matsayin alƙawari. Kuma al'adar da suke na wanda aka yi masa baiko zai iya kaɗaita da yarinyar, sai ta zamanto munkari ce, tunda ba ta zamanto halattacciyarsa ba, balantana ya kaɗaita da ita, alƙawari ne kawai. Wanda yake haka yake a ƙasar Hausa, kaga a nan wajen shi wannan malami yake sai a koma zuwa ga al'adar mutanen a matsayin ne suke ɗaukan wannan baikon, domin akwai ƙa'ida ta shari'a da ƙa'idodi daga cikin ƙa'idodi na fiqhu wanda yake an yi ittifaqi a kansu, ƙa'idodin nan guda biyar. Ƙa'idar ta biyar shine al'adatu muhakkama ko muhakkima, wato al'ada ana hukunta ta, ma'ana akwai abubuwan da yake hukuncin al'ada shi zai tabbatar da hukuncin su a cikin shari'a. To da ka sai a koma zuwa ga al'ada, me suka ɗauka a wajen al'adar mutane ne, a wajen al'ada ne suka ɗauki wannan abinda suka ɗauka, shine abinda matsayin da suka bashi, matsayin da shari'a za ta bashi kenan. To al'adar ƙasar Hausa ba a ɗauki wannan a matsayin aure ba, an ɗauke shi a matsayin alƙawari. Saboda haka yin baiko ba, in aka yi baiko ma'ana abinda yake nufi wato ya haramta wani kuma ya zo ya ce zai fito, ya haramta wani ya zo ya ce shi ma yana neman ta da aure, saboda hadisin cewa wala yaqtubu la yaqtubu ahadukum ala khitbati akhi, kada dan uwa kada dayan ku yayi ya nemi aure akan neman auren dan uwansa, ma'ana idan da ba a riga an ce wannan ba zai iya neman aure, domin duk kamar sun zo ne lokaci daya, amma daga zarar an kai ruku an yarda shine in aka yi baiko din, to an toshe kofar wani yanzu, mace an riga an tambayi yarinya ta ce ta amince, to shikenan ko da ba zo an yi baiko ba, in ta ce ta amince sai a rufe kofar wani yanzu. To cikin abin da za mu ɗauka na hukuncin baiko a cikin al'ummarmu shi ne zai hana wato a ce za a zo a yi wani ya iya shigowa da niyan da zimmar cewa shi ma yana neman yarinya. Alƙawarin kan cewa wannan za a aura masa. ko an yi ko an ba da sadaki ai sadaki ana bayar da shi kafin aure kamar yadda ake jinkirta shi ana bayar da shi kafin aure har ma ai kiga a ce mun nema a ce mun ba to amma duk wannan kigar al-ibratu bil ma'ani la bil mabani abinda ake dubawa da ma'anar aqdi ma'amar ma'anar mu'amala ba lafazin kigar da aka faɗa ba ba lafazin kigar da aka faɗa ba ai kaga ba sa cewa na aure abai ko ana faɗa in daga cikin su faɗa mana in auren suke nufi ba aure suke nufi ba in suka ce aure na aura maka in aka yi wannan to shikenan lafi wannan lafi la sai a libinta musu hukunci saboda babu wasa a cikin sigar aure babu wasa a cikin sigar aure amma sauran sigogi waɗannan duk suna iya ɗaukan tawili tunda ku suna iya ɗaukan tawili sai a koma ya zuwa ga ma'anar kamar babin rantsuwa ne in mutum ya yi rantsuwa a kan abu sai a koma a bisa al'ada me ake nufi da wannan abin da ya faɗa a wajen rantsuwa al'ada tana shiga wato al'ada tana shiga kamar yadda suke shiga a wajen wannan mu'amala wannan ya ce ai wato ai wa 'yan uwa wa'azi masu son faɗakarwa alhali iliminsu bai kai ba domin ita da'awa ita ba a yin tafe da ilimi eh to wannan gaskiya ne mutum Allah ya ce wala taqrabu ma laysa laka bihi ilm kada ka yi abinda baka kada ka je ka tsaya ga abinda baka da ilimi abin amma wannan ba a ce wai sai ka tara ilimi mai yawa ne sannan zaka iya faɗakarwa ba abinda ka sani ka zamanto malaminka sai kai faɗakarwa a kanta abinda baka sani ba ka faɗa da ra'ayinka ko ka kintata ko ka faɗi fahimtarka ba a bisa wato ingantacce ba a bisa ilimi ingantacce ba shine ba a yi amma in za ka tsaya iyakar matsayinka na ilimi wannan yin faɗakarwa abu ne wanda yake yana hawa kan musulmi duk wanda yake da ilimi kan ya faɗakar amma lallai a yi shi bisa ilimi wannan yake mutum ne bai girba hatsinsa ba kuma wanda zai cima sai ya auno to ya zai yi da karfin da kai idan yana da kuɗin da zai ci idan kuɗin da yake wajensa na awan yau yana da na'awan yau kuma yana da na'awan gobe yana da na'awan jibi a in yana da na'awan yau da na'awan gobe to zakafi da kai ta hau kansa sai ya awan yau na'awan gobe sai ya sai zakafi da kai ya bayar da shi wannan shine kaumin Imam Malik domin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iflati ya bi hana kowa ba saboda haka sai a koma ya zuwa ga dalilai amma na shari'a wanda ba shi da shirka yaushe ne mutum zai zamanto ba shi da shi in ba shi da abin da yake sama da bukatarsa shine ta yau da rana da kuma yau da daddare in ya samu wannan na gobe kuma wannan in gobe ta zo bukatarsa za ta zo saboda haka idan zakar fi da kai ta hau kansa yau tana daga cikin bukatunsa na yau saboda haka na gobe bukatar yau ita ake kaddamarwa kafin ta gobe to bukatar zakar fi da kai ta shiga cikin bukatun yau saboda haka awan gobe ya zamanto na zakar fi da kai don ita ma bukatar yau ce sai mutum ya fitar da shi an fahimci abin da aiko wannan shine silsilar bayanin Imam Malik tafsirin Imam Malik kuma wanda yake haske yake yace wannan yace jiya an kawo maganar Imam Nawawi da Imam Suyuti cewa in an ga wani abu na ayoyin Allah masu ban mamaki a karanta wannan ayar rabbana ma khalaqta hadha batila shin wannan bai zama wani nau'i na bid'a ba sai ya zama nau'in bid'a bayan ga shi alqur'ani yayi shaida akai sai ya zama nau'in bid'a bayan alqur'ani yayi shaida akai ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ولم بعد زمن في بدعة دومي يسعى متوشي بدكين القرآن بدعة شين يتدود أبن دباش لأسلي أكين القرآن بالسنة أبن دباشي wataƙila ta fuskarcewar wannan zikiri ne muƙayyadi da hali ko tunda muƙayyadi ne da hali ba zai shiga cikin wato dalilai na kanta wadzakirin Allah kafiran wadzakiran ba a'a wannan zikiri ne muƙayyadi ɗin kuma ita kanta alƙur'anin ta nuna cewa wannan zikiri ne muƙayyadi cewa yayin da suka yi tunani ɗin ga zikirin da suke yi saboda haka kai ma in kai tunanin ka ga ayar kai wannan zikirin ka faɗa abu kayi aiki da abinda aya ta nuna kayi aiki da abinda aya ta nuna mutane ya kamata wannan yana da kyau wato wannan shine maslakin Imam Malik maslakin Imam Malik dukkan wani abu sai ya samu masa dalili aininta da haka ne kuma ake maganin bid'a a cikin addini saboda haka irin wannan tunani na wannan dan uwa irin wannan fahimta tana da kyau tana da kyau ai wannan fahimta mutum ka zamanto ce saboda shi ita babin ibada a tauqif baka yin ibada da kiyasi ko da tunani kana yin ibada ne da bi da biyayya to tunda wannan alqur'ani ne din alqur'ani kake yi kana da hujja kana da asali akan wannan kuma fahimtar duk yake Imam Nawawi da Imam Shafi'i da Imam Suyuti mazhabar Shafi'iyya suke wanda mazhabar su ta saba da mazhabar Imam Malik wajen wannan ka'ida shi mazhabar Shafi'iyya sun suna da salwan suna da wato yin saki a ba sa neman a cikin matsala muqayyada ba sa neman dalili na ayyananne idan ta shiga cikin dalilai gabaki daya umuman sai dan haka suke ganin ma hatta irin sallan nisfu sha'ban mutum zai iya yi saboda ta shiga cikin wasalul khair ai an ce ai alkhair cewar an kebance ta da wannan rana da sauransu wanda shi Imam Malik yana ganin kana buƙatar dalili akan wannan su Shafi'iyya ba sa ganin haka wanda ke masa su da isi ya ce sahabbai ba akan haka wannan fahimtar suke ba masabar Imam Malik ta fi karfi anan to Imam Suyuti da Nawawi akan masabar Shafi'iyya suke ta yiwu ka ce abin da yasa suka faɗa saboda sun tafi akan wato ka'idar mazhabar su ne to amma ka'idar mazhabar Imam Malik ma ba ta saba ma wannan fahimta ba saboda alqur'ani ya yi shaida akan wannan wallahi ta'ala a'lam wannan yace yana son a ja hankali game da wasu masu sa symbol akan titi da gefen titi wato masu salla matan da suke sawa tsaya sawa tsirara suke don Allah a ja hankalin shugabanni da za su iya hana wannan barnar domin kawo gyara musulunci wato bai kamata in za a yi talla sai an bayyana tsareci ba saurin kwarai wannan yana daga cikin al-munkara da ya kamata ga lallai wannan a yi inkari gare shi inkarin hawa biyu ne yayin da suke yi idan ka zo wucewa ka tsaya kai musu inkari sannan kuma inkari na biyu a sanar da hukuma musamman hukumar hijba musamman hukumar hijba kuma wannan mai sauki ne a wajensu yan hijba idan hukumar hijba idan ta jawo waɗannan mutane wayannan kamfanunuka da suke irin su na san dai irin su kamfanin Safon ne masu Indomie da sauransu suka fi kowa yin wannan to idan aka janyo hankalinsu aka ce lallai su abinda suke yi din nan su kiyaye ka'idodin shari'a sai na bayyana tsaranci za su amsa saboda an san cewa wannan jiha ana aiwatar da shari'a kamar yadda masu yayin da suka tsaya a wajen sha'anin giya suka tsaya tsayin daka kan masu hotel da hotel da za su rika sai da giya ba duk da duk irin kurarin da suka zo suka yi kuma suka ce suka kasa cin nasara a wannan man aka nuna musu za su saboda haka mataki biyu din duk wannan yana daga cikin abin da za a yi kuma insha Allah duk wanda abin nan gani da waɗanda suka je a nan wajen za mu kai wannan ga hukumar hizba duk wanda kuma yake da fitila da yan hukumar hizba a sanar da su wannan yana daga cikin al-munkara da ya kamata a yake su a cikin al'ummar mu Allah kuma ya ba mu muwafaka yace mutum zai iya maimaita sayyidul istighfar da yawa da safe da yamma maimakon ɗaya ko uku da malamai suke cewa alzinta akwai wanda aka ce alzinta a lokacin a safe da yamma ka yi shi sau ɗaya amma idan ka ce kamar da aka ce a yawaita zikiri kamar aka ce wal mustaghfirina bil azhar masu yin zikiri da lokacin a lokacin sahur idan a lokacin sahur tunda an ce lokacin masu istighfari lokacin sahur lokacin sahur lokacin istighfari karshen sulutun dare idan ka ɗauka cewa a lokacin nan bayan ka gama sallar daren ka za ka zauna kai istighfari ka ɗauki figar sayyidul istighfar ka za su istighfarin da babu kamar sa sai ta maimaita shi din ba abin da zai hana ka kai wannan in kai ba kai bid'a ba domin lokacin istighfari ne kuma figar ce ta ce gobe istighfari da annabi sallallahu alaihi wasallam ce kuma da yake ba a yin sa ba sai sau ɗaya da safe sau ɗaya da daddare la tuhajjir wasi'a kada ka tsuke abin da Allah ya bar shi a sake ya yalwata kada ya zamanto wurdi in ka ce ka mai da shi ka keɓance shi da duk bayan sallah wannan sai ya zamanto wata salo ne ta ibada alaikum salam Thank you. a abinda aka ce in zaka gabatar da addu'a kai yabo ga Allah, kirari kirari ga Allah, kirari ga Allah, kirari ga Allah gaban yake da istighfar. Kan fahimta shi istighfar addu'a ce. Abinda hadisi dai hadisin Fudala bin Ubayd cewa kai yabo ga Allah kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ka roki abinda kake so. Shi kansa istighfar ya addu'a ce. Da kamata kai in kai yabo ga Allah sannan sai kai salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai kai istighfarin kai addu'a. Wannan yace menene hukuncin yin waje a cikin sallah? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yin haka wato sata ce da shi dan yake yi wa mutum wato abin nan kwace ko kuma ya ake ce mai istilaf ne wato fauta wato a fauci ba bincike wato abinda ake wa mutum da dabara da wani nau'i na rufa ido. Sani ne na shaitan, sani ne da shaitan yake matsayinsu a cikin sallah. Haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira al-iltifat. Saboda haka ma'ana ka zama dolo da babu kamata, ka zama dolo da ake matsani dolo ne ake mutane dan wato wanda ya zo kauye ɗan birni ke masa sani. To randa aka yi maka sani an maka garin nan a cikin sallah sai ɗan ya maka garin nan, kar ka bari wannan ya faru. To wannan annabi kuma addu'a ce kan Allah ya sauƙaƙe masa wani aiki da yake nema, Allah ya yassare maka samu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala. To yawa wannan to bulala ce yake mu ke an ce idan mutum zai musulunta za a bar komai a musuluntar da shi saboda kada mutuwa ta riske shi bai yi kalma ba. To malam koda a halin daliman yake huduba ne saboda ran nan na huduba an kawo mutum zai musulunta ban tsaya ba. Ina waje ma wani ya zo ya ce wani ma zo ya zo ya riske ni ke cewa wannan kuskure ne, kamata yayi na tsaida huduba na bashi kalmar shahada. Haka ya kamata haka ya kamata ko da a cikin huduba ne. Wannan yake yaya hukuncin wanda zai yi sallah ta farilla mai raka'a hudu ya bi mai nafila mai raka'a biyu da sallama? Kamar wato wanda yi sallar isha bai zo ya tara an fara tarawih, zai iya yin sallar isha a bayan liman da yake sallar tarawih? Zai iya yi duk da yake waɗansu daga cikin tabi'ai Afa ibn Abi Rabah suna ganin a'a kawata ya yi wari gefe ɗaya zai yi sallar ya sallarsa sannan ya zo ya shiga tarawih ɗin, amma zai iya yi kuma wata ƙi kuma ya ma fi haka saboda ya samu sadakar ya samu wato yin sallar a isha ɗin a cikin jam'i. In liman ya yi sallama daga raka'a biyu na tarawih ɗin sai ya tashi cika raka'a biyu sannan ya yi sallama. Wannan yace mutum zai iya yin sallar tahajjudi ko kuma ashan idan ana bin sa wani adadi na sallolin farilla kwarai zai iya yi ba tare da ya tozarta yin sallolin farillar ba, ya lama sallolin farillar kuma ya ashan din tunda ai ba duk daren zai yi sallar sai zai sallar ashan din ba. Abinda ba a so ga sallolin farilla na kansa ya je ya sallar ashan shi ban da karfi yanzu ba zan iya sallar farilla ba, ya kaddamu a wato farilla ita ake gabatarwa akan wajibi, amma sai in ya zamanto ba za a iya hada su ba, amma za a iya haɗa su wannan shine aula abinda ya kamata a yi kenan. Wannan ya ce a wasu lokuta idan ana sallar jami'i za ka ga wasu mutane idan liman ya ɗago daga sujjadar ƙarshe su kuma sai su fi ɗagowa na tsawon lokaci har sai limamin ya kusa sallamewa, sannan idan sun ɗago babu daɗewa za a sallame su kuma har sai ka manta tare kuka yi sallah, sannan za ka ji sun gama ta tafiyar sun sallame. Shin yin haka daidai ne ko kuma ɓarna ne? Ba daidai ba ne, ba daidai ba ne, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fala takhtalifu alayhi. Wato gani ake yi wata kila ya jera listin sa na bukatu kuma an gama sujjadar akwai bukatun da ba su shiga ba, an zo sujjada ta ƙarshe akwai sauran suna nan ana bai riga ya gama ba, saboda haka idan liman ya ɗago sai ce kai ka gama ta ka bari na gama tawa, a to kuskure ne. In yayi abinda din liman ya kai ma ta yi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam fala takhtalifu alayhi, kada ku saba masa. Idza kabbara fa kabbiru, ya kawo misali na ayyukan duk abin da yake in ya dago daga sujjada ka dago daga sujjada, yace wa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka, in ya ruku'u ku yi ruku'u, kada ku yi ruku'u sai yayi to mafhumin ta in yi sun ya dago daga sujada ta ƙarshe ne zaman ta ya ku dago in yi sallama ku yi sallama shine bil liman amma an ka kyale ki kace zakai tata wannan ya zama to baka bi shi baka saba sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam na'am jilsat al-istiraha wajen jilsat al-istiraha cewa shi ma ya kamata wato idan yayin sai ka bi shi idan liman bai yi ba a'a ba irin wannan biyayya ake nufi ba domin idan liman alal misali idan liman shi baya karatun fatiha sai ce kuma ba za ka in kai karatun fatiha ka saba amali a'a baya karatun bismillah a wajen karatun fatiha sai a ce kai in kai karatun fatiha ka saba amali liman za ka bi shi anan a'a za ka karanta fatihar ka abin da ya tabbata a cikin sunna saboda haka idan a wajenka a cikin sunna jalsatul istiraha sunna ce in liman ba ya yi za ka in kai jalsatul istiraha liman bai yi ba ba za a ce ka saba ma liman ba ko kuma kai a wajenka jalsatul istiraha ba sunna ba ce ana yin ta ne domin larura kai kuma kana ganin babu larurar da za ka yi liman shi kuma yana ganin sunna ce ya yi kai kuma kada ka yi ba ka saba masa ba a nan wajen kamar yadda Imam Nawawi yayi magana akan wajen kamar wajen basin su kunud da sauran waje yau shine ake bin liman a cikin ayyukan sunna yau shine ba a bin ta a cikin ayyukan sunna alaikum salam eh saboda ai abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al bakhil man dhukirtu indahu falam yusalli alayya marowaci shine wanda aka ambace ne bai mun salati ba to waɗansu malamai suka tafi akan umumin wannan to da haka idan sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ambacen sa yazo ko a cikin sallah ne a cikin karatun alqur'ani in aka ambace shi aka ambaci sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mutum sai ya masa salati saboda gudun kada ya fada cikin wannan wa'idi din saboda haka ne a wanda na san sun yi magana a cikin wannan cikin malamai imam ahmad ibn hanbal da al-imam abdul malik ibn habib cikin almajiran imam malik abdul malik ibn habib al-musri sune suka ce mutum ya yi salati da annabi sallallahu alaihi wasallam in sun ambaton sunan sa ya wuce a cikin sallah ma'ana ba wani sai kawai jin karatun liman ba ko ka ji wani ne yana abin nan ka ji kasai ana wa'azi an kira sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma kana cikin sallah kace sallallahu alaihi wasallam sai dai kada ka daga murya kuma kada ka tsawaita kamar yadda imam ahmad ya faɗa na'am eh kawai kwadayi ne kan a samu yin addu'a a wannan lokaci domin waɗansu hadisai hadisin Jabir ya ayyana cewa lokacin da Allah yake karɓan addu'a ranar juma'a daga hawan liman minbari ne zuwa a gama sallar juma'a to shi yasa lokacin da yake huduba mutum ba za ka rinka addu'a ba amma in ya zauna tsakanin huduba yayin shiru kaga tunda lokacin da ake addu'a mustajaba shi yasa mutane suke kokarin yi amma daga hannu din nan baki da asali tunda inda wannan inda ana yi da an rubuta an rawaito cewa magabata suna daga hannu saboda haka sai dai ka abin nan kai addu'ar a zuciyarka tunda addu'a ba ta da inta bane sai ka daga hannu ko baka daga hannu ba Allah zai karba addu'a shafawa ma duk wannan shafa addu'a akwai tafsir shafa addu'a in a cikin addu'ar kunuti ce bid'a ce bai halatta mutum ya shafa ba bayan an zama addu'ar kulunci imamu ahmad ya yi nassi a kan wannan da imamu al-bayhaqi da waɗansu daga cikin malamai da imamu malik ma an rawaito wannan har yana cewa ba akwai wanda yake yin wannan in ba jahili ba amma in ba a cikin sallah bane fa wannan akwai tafsir idan waɗansu malamai hadisan akwai hadisai da aka rawaito cewa idan kuka rawaito Allah sun daga hannunku ku shafa bayan kun yi addu'a wannan hadisai suna da yawa waɗansu malamai sun ce suna da asali imam al-hafiz ibn hajar ya hassana hadisan ya ce abin hadisi ne hasan musamman hadisin abdullahi ibn amr ko hadisin abdullahi ibn abbas na manta ɗaya daga cikin su ya ce hadisi ne hasan hadisi hasan ta za a iya kafa hujja da shi to amma waɗansu malamai sun yi ishara ga nuna cewa ko da wannan hadisin ya tabbata haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tawaturi wato an ruwai a cewa yana daga hannu wajen addu'a mutawatir ne ya yawaita yawan da ya wuce iyaka amma babu hadisi guda daya da bashi da wata illa cewa ya shafa ya nuna kan cewar shafa hannu bayan addu'a din nan ba abu ne wanda yake tabbatar sa babu wani kokwanto a kai ba sai za a ruwaito daga hannu da tawatur amma ba a ruwaito shafawa da isnadi guda daya ingantacce ba wannan dalili ne akan raunin abu. amma saboda ganin cewar waɗansu malamai sun ce hadisi ne hakan ba za a ce wanda ya shafa hannu akan addu'a in a ba a cikin sallah bane yayi gida saboda zai samu asali daga wannan riwaya saboda haka ne ma abinda waɗansu daga cikin malamai suke fatawa akai shine kan cewa babu laifi idan mutum wani lokaci ya shafa hannu duk da yake ya shafa fuska bayan addu'a duk da yake abinda ya fi yawa abinda muke da yaƙini da shi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shine yawan addu'a sai ya daga hannu din baya shafawa amma idan mutum yayi ba za a ce yayi bid'a ba saboda ganin kan cewa akwai gurgudin wato hujja a cikin wannan a fuska ba sai a kirji ba waɗansu sai su ce ba a shafawa a fuska amma sai a shafa a kirji to wannan shi ma gara ma shafawa a fuska ya samu asali amma a kirji fa na fuska ala alaƙalla ka ce akwai hadisi da'ifi in ma baka ce hasan bane amma na kirji fa na'am to me ma'anar ɗaga hannu an ya tabbata ba abu ne wanda kiyasi yake shiga ba ayyuka na ibada ba sai ka gano hikimar su ba inda aka ce an yi shi kenan waɗansu akwai shafawa da yake ya tabbata don na ru'ya wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da daddare ya karanta falaki da nasu da kulhu wallahu ya shafa jikinsa wannan ya tabbata kamar yadda ya zo a cikin hadisin Aisha a Bukhari to ita ko shafawa na addu'a din shi ta ko shafawa na addu'a ba babin neman waraka ba ne nafsi ne kawai ya zo in nafsin ya inganta saboda haka sai a ji shi kamar yadda daga hannu din ko da yake daga hannu din su malamai sun bayyana hikimar daga hannu din kamar nuna istikana ne nuna bukata ne magiya to amma shafawa din a abin nan a wato shi babu wani abu da za ka iya cewa sai dai ka ce kan cewar wato rahama Allah sai Allah yake zubowa saboda haka sai ka shafa ta a jikinka to wannan duk ala farji sihhatihi wanda ke kuma gaskiya bai inganta ba saboda haka mutum dai ka tsaya kai in kai addu'a ka kada ka shafa shi ne yafi alaikum salam mallam Umar kai ne kake na'am na'am addu'a ce misrawa ne suke wannan saboda kun an ji kasar din wannan imamu ne misra da yake ya Allah ana kai ya Allah in ya zo wajen yaban Allah ya kai ya Allah a'a ba abinda aka shar'anta mai yin sallah a bayan liman shine ya ce amin in yi wani abu in abigiran bai halatta a wannan zikirin ba kamar matsabar imamu Ahmad za ka bata masa sallah kamar yanda waɗansu malamanmu suka yi fatawa na wannan zamanin cewa masu karanta waɗannan tasbihin da ake makalawa idan ana sallah kana sallah ka rinka karanta wannan tasbihin sallah ka taba ki koda a bayan liman ne saboda ba bigiran sa bane saboda haka idan ka zo kana ya Allah ba bigiran ya Allah din ba a bisa wannan asali za a yi ba ta sallar ka saboda haka kai amin domin shi kansa yabo ga Allah din ai ikrarin yabo ga Allah din ai shimfiɗa ne na addu'a kace Allah ka amsa tun kafin a soma faɗa din kai amin din shi amin din ya samu asali kuma ba ma abin nan sai shiru mana wajen ba wajen addu'a bane ne amma wani lokaci da yake mutane ba fahimtar wataƙila ko dan ba a fahimtar larabcin ne ko sai a haka to tambayoyin fa za su yawa sauran minti uku tambayoyi na takardu za mu tsaya da su a nan wajen saboda haka na'am to bari mu ɗauki tambaya guda uku kawai na'am wato ramuwar Ramadan ba za ta zama to a yankan shirin Shawwal ba ai zamiya ko a ba zai yi ba ai wannan zamiya ana bin ka azumi biyar na Ramadan ko da ka take biyar sai ka tsara daya sai ka ce waccan biyar din da Ramadan da Shawwal wannan ɗayan kuma ta ci ka fita Shawwal a ba a haka kai Ramadan sannan ka zo ka rama Shawwal kuma haka aka fi so na'am wato dalili akan wannan shine innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa mutum yana da abin da ya niyya ne wannan azumi ne na ramuwar Ramadan ba na Shawwal ba saboda haka in ka yi shi ba zai zama to na azumin Shawwal ba na'am babu nafsi abin da ya zo na na sallah din wai mutumin da ya zo sallah ya saki hannu bai rike hannunsa ba akwai nafsi akan sakin hannu a cikin sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam babu nafsi abin da ya zo na nafsi a cikin sunna shine rike hannu amma cikin hannu babu riwaya daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake da shi shine waɗansu hadisi, waɗansu asar, abinda aka rawaito daga waɗansu tabi'ai, kuma kuma akwai inqita'i a cikin isnadin. An rawaito daga Ibrahim an-Nakhai, an rawaito daga Hassan al-Basri, amma dukkanin su asanid din ba ingantattu bane. Amma an rawaito daga riwaya a wajen Imam Malik, riwayar Ibn al-Qasim. Dukkan sauran almajiran Imam Malik saɓanin wannan riwaya suke. Abinda Imam Malik ya rawaito ma a cikin muwatta saɓanin wannan take. Sallolinsa zai rama su, zai rama salloli na kwana biyar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dhakaraha la qada'a laha illa dhalik. Wanda ya bacci da ya salla da ko ya manta ta, to ya rama ta yayin da ya tuna, ko kuma wato yayin da ya farka kenan. Babu wata qada'i in ba wannan ba. To uku na ci. Na'am, alan kazin. Alaikum salam. Na'am. Na'am. Oho, wato life insurance da ake yi. Insurance ta wato mutum ya gama aiki sai a bashi kuɗi. Tarai. Shi wannan idan tsarin fansho ne na hukuma, in tsarin fansho ne na hukuma ya halatta, amma in tsarin inshora ne wanda mutum zai je yayi tare da wani kamfani wanda za a rinka ware kuɗi, ana ware kuɗi, ana zuwa ana cinki da shi, daga baya a zo a bashi idan ya zo ya gama. To wannan ya danganta da irin cinikin da ake yi da kuɗin. Ya danganta da irin cinikin da ake yi da kuɗin. Idan ciniki ne na halal zai zamanto kamar wani wani asusu ne da aka yi masa wanda zai samu abu a ciki. Amma idan sayan policy ne wanda za a ce ya riga ya saya, wanda yake shi kuma akan wannan ana jiran a gani ta yiwu yayi shekaru da yawa yana biya, ta yiwu shekarun ba za su yi yawa ba, amma kuma abinda za a ba shi duk ɗaya ne, ba a duka iya cikin adadin shekarun da yayi ba. To wannan shine inshora wanda yake bata halatta ba. Duk maganin wannan a kafa wato kamfanunuka na inshoran musulunci, wanda ya kamata lallai mu kira muku wato gwamnatoci lallai a tashi haikan a kasar nan a kafa kamfanunuka na inshoran musulunci wanda an yi a kasashe a tana kafirai ma akwai. To mu alƙifi ta tambayar ka ce ta ƙarshe. Na'am. Ku nemi tsaron Allah daga jahdil bala, wahalar bala'i, wato wahalar da take zuwa tare da bala'i. Ba wai ka nemi haƙuri akan bala'i ba, a'a, ka nemi kada bala'in ya zo, kada tsananin da ke cikin bala'i ɗin ya zo. Jahdil bala, wato wahalarwar bala'i, wadaratu shaqa, da kuma tsiya wato taɗewa ta gaske ka, shi ne abin da zai zo ya raba ka da tafarkin mutanen gaskiya, kai shiga cikin hanyar ɗan wuta. Wasu'il qada, da mummunar ƙaddara. Mummunar ƙaddara shine Allah ya ƙaddaro maka abu wanda zai zamanto ya zamanto sanadiyar wannan ka lalace. Ta'awudhu billahi min jahdi al-bala wa min jarati ash-shaqa wa min su'i al-qada wa min shamatati al-a'da. Na ƙarshe da kuma wato dariyar kisar magauta. Abinda zai zo ya same ka da makiyanka za su yi murna suna cewa ka ji wannan abin da ya same shi a taƙa shi an ji daɗi. To ku nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa. Wato abubuwa ne na sharri, da duk wani abu na sharri babu abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna mana yanda zamu nemi tsari gargare shi ba. To da wannan ne muka zo a zaman mu na ƙarshe na tafsiri a wannan shekara, a wannan wata ne alfarma na Ramadan. Kuma sai Allah ya kai mu wata shekarar, in Allah ya kai, in Allah ya kadire da lafiya, za mu ci gaba daga faɗin Allah ta'ala. Ya ayyuhal ladina amanu, ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu as-salata wa antum kisara hatta ta'lamu ma taqulun. Abinda kamar yadda muka ambata a farkon tafsirin nan kan cewa ita wannan al'ada ba bid'a ba ce, ta samu asali daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'ani ya zamanto an kusance shi a cikin watan Ramadan. Al-Qur'ani ay mudarasa al-Qur'ani, karatunsa asali ya samo ne daga aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da mala'ika Jibril. Saboda haka rayar da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam muke, kuma magabata sun rayar da ita, kamar yadda muka ambata daga abin da ya zo daga Qatadah bin Da'amah as-Sadusi da irin su Imam Malik, saboda haka abu ne wanda yake ya samu tushe daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ya samu an yi aiki da magabata ma sun samu wannan fahimtar, da haka haka suka yi aiki da shi din. Kuma yana daga cikin babu abin da ya dace azumi ya zamanto mun cika lokacinmu da shi irin wannan, saboda ya bamu kusanci da Alkur'ani, ya ƙara mana imani, saboda Allah yana ƙara imanin bayi da karatun Alkur'ani, sai mai bamu albarkacin Alkur'ani da yake sauka a cikin wannan wata mai albarka. Abubuwan da muka faɗa wanda suke na daidai, muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya bamu ladansu, ya kuma bamu ikon aiki da su, ya ƙarfafa mu akan aiki da littafinsa. Abin da kuma yake na kuskure, sawa'un wajen fassara aya ko wajen fatawa ko wajen bayani, wanda yake mun faɗa abinda Allah maɗaukakin sarki baya so Allah ya yafe mana, don mutum yakan faɗi kalma ta yardar Allah, Allah ya kai shi daraja mai tsawo, kuma yakan faɗi kalma wanda yake Allah baya so ta zamanto ta kai shi zuwa ga kishin Allah, wal iyadu billah. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sake maimaita mana irin wannan wato alkhairi, wanda yake yana daga cikin abubuwan da ya rage mana na alkhairai a cikin wannan al'umma. Yana daga cikin abubuwan da ya rage mana na alkhairai a cikin al'umman nan, kuma mutum ya tsaya duba zai ga kansa ba za a ba wallahi dama yanke ƙauna haramun ne, kafirci ne a yanke ƙauna daga rahamar Allah. Amma ɗaya daga cikin abin da yake wajabta mana ma rashin yanke ƙauna ɗin shi ne yanda wato ake fuskantar sha'anin ake komawa ya zuwa ga Alkur'ani, ake komawa ya zuwa ga Allah, musamman a cikin irin waɗannan lokacai. Wannan abu ne wanda yake na alkhairi da ya wajaba mai bishara da shi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu. Allah yake da falalar Allah da rahmarsa da shi ne mutane ya kamata su yi farin ciki. Wannan abu ne farin ciki ne, kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yawaita mana ni'imarsa, ya ƙara mana ita, ya cika mana ita. An yi tambaya waɗansu ɗan uwa sun janyo hankali kan yin tafsiri a ci gaba da yin sa har bayan watan azumi, kuma tun a lokacin na amsa kan cewa akwai tafsiri wanda yake a yanzu ina yin sa muna cikin surat Ali Imran a masallacin Beirut Road, kuma wannan tafsirin asalin sa ci gaba ne da tafsirin da ɗan uwana kuma abokina ɗan uwanmu Malam Jafar, Allah ya ji kansa, Allah ya haƙa kabarinsa, ya ba shi darajar shuhada, ya kasance yayi wajen shekara takwas ana tafsiri a wannan masallaci. To kuma mu so wannan alkhairi da aka shuka a nan wajen ya zama ya yanke ba da rasuwarsa, saboda haka an fara wannan tafsiri, kuma insha Allah za a ci gaba da shi a can. Shi yasa ba mu sanya darasin tafsiri a wannan masallaci ba, za a ci gaba da yin shi a can. Amma karatuka da ake a wannan masallaci bayan sallah, sanarwa za ta zo kan ci gaba da karatuka insha Allah. Daga ƙarshe wannan sa'a ce wadda take ranar Juma'a, wadda ita ce ɗaya daga cikin lokutan da ake fatan ake ƙaunar Allah maɗaukakin sarki yana karɓar addu'a. Kuma a cikin wannan majalisi wanda yake na karatun Alkur'ani, wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bishara cewa mala'iku suna sauka, kuma sakina tana sauka, muna ƙaunar amsawar Allah ga addu'o'inmu. Za mu yi addu'a wanda shi ne da ita ce za mu rufe karatun, da fatan Allah maɗaukakin sarki ya tsara ki haɗa mu a irin wannan majalisi, kuma wannan majalisi ya zamanto shi ne sanadiyar samun shiga cikin aljanna da samun wato taruwa gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار عن الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يتلو كتابك حق تلاوته، اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى رحمتك، اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى جنتك وجنة النعيم، اللهم لا تجعلنا ممن ساقه القرآن إلى نارك وسحبك يا قوي يا عزيز يا رحمن يا رحيم. اللهم اشرح بكتابك صدورنا، اللهم اشرح بكتابك صدورنا، ويسر به أمورنا، وفرج به همومنا، واكشف به غمومنا، واقض به ديوننا، وارفع به ذكرنا، ونور به قلوبنا، ونور به قبورنا، ونور به أسماءنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعل القرآن نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا. اللهم كما وفقتنا بتلاوته وقراءته ودراسته في هذا الشهر المبارك، فاجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته على الوجه الذي رضيت عنا آناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا. اللهم لا تجعلنا من المحرومين في هذا الشهر. اللهم اجعلنا من اتقائك من النار. اللهم أم بالخير بلادنا، اللهم أم بالخير بلادنا وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليها قابلها واثنينها علينا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا دينا إلا قضيت، ولا مريضا إلا شافيت، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم آتنا فوق سؤلنا. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد مني وعليك وهذا الجهد منا وعليك التكلان. اللهم إنا نزلنا بك حاجتنا، فإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، وسألناك من فضلك يا رب العالمين. اللهم آتنا من فضلك وادخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.